Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogon naku yadda kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugabar ya fara ziyarar yankunan da aka samu kashe-kashe inda ya fara da Taraba. Hakanan shugaban ya sauka a Filato da kaddamar da shirin zaman lafiya na shekaru biyar. Ga abin da sakataren APC mai Malabu ni ke cewa.
Abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukinsu. So dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake.
Malami Islama Sheikh Abdullahi Balalau ya yi kiran dagewa kan ceto matan datti.
Ba za ka ji zafin abin ba sai ka kaddara a kanka. Ka kaddara da kai ne ka rasa 'ya'yanka yanzu. Wani irin tashin hankali kake ciki? Irin zafin da za ka ji to haka ƴan uwanka suke jin wannan zafi.
Manyan PDP irin su Farfesa Jerry Gana da Rufai Alkali sun sauya sheka zuwa SDP. Umar Mutallab ya ce tashin sauke Hajjat Teku a Tudu ta Funtuwa za ta fara aiki a watan Mayu.
Mun yi harama in Allah ya yarda muna fatan cin ƙarshen watan ne mu ga mun fara aiki. In ka zo nan nan da wata 1 da rabi za ka ga wannan wurin ya zama wani wuri daban.
Allah ya yi wa tsohon gwamnan Nasarawa akwai doma rasuwa. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma rabaran Kano Gulu Sabo daga Kubau Kaduna, wanda zai maimaita jawabinsa. Ga Sheikh Kabiru Gombe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin da nake so yan uwa yan rayuwa su fahimta shi, da Allah ya zo magana akan alaka tsakanin musulmai da kafirta. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa mu'minat min al-mu'minat wal mu'minat da zai yi utu tsakanin ka. Allah yake kamar yadda musulmi na halatta ka auren musulma ɗan uwarka, to haka nan na halatta maka auren kirista wacce take kamanniya na halatta maka aurenta. Kene da aka halatta wa musulmi ya auri musulma sai ko an yace ya halatta masa ya auri wa ya auri wato yace aka ba su bishafi irce ce sa. Idan aka ce an halatta maka ka auri irin mutum sai ka auri yar sa, yanzu sai irin alaka dai tsakanin ka da shi, kaga shi wanda ya haifi yar ya zama surukin ka, ya zama uba a wajen ka a surukance. Abin da Turawa ke cewa father in law, mahaifiyarka ta zama surukarka, ta zama uwa a wajenka a surukance. Abinda Bature yake cewa mother in law, yayin da ko kaninta ya zama dan uwa a wajenka a surukance. Abinda ake cewa brother in law, yayarka ko danwarka ta zama yar uwa a wurinka a surukance. To ya za a samu tsakanin ta da father in law, tsakanin ta da mother in law, tsakanin da brother ko sister in law, a samu kuma ana kashe juna ana ainihin ko da fushi al'umma. Wannan addini guda biyu duka ba su karantar da wannan ba. Bisa daga wannan yana faruwa kamar yadda na ambo a baya, lallai za ka samu cewa ko dai musulmin bai fahimci musulunci ba ya ɗauki kirista abokin gaba, ko ko kirista bai fahimci addinin kirista ba yasa ya ɗauki musulmi abokin gaba, ko akwai wani mugu a gefe saboda buƙatar saka siyasa ko wasu buƙatunsa na duniya ya haɗa waɗannan masoya jura, ya haɗa waɗannan surukai kamar yadda Qur'ani mai girma ya kira su, ya jera fitina da gaba a tsakaninsu. Saboda haka ban ga dalilin da zai sa a wannan yanki namu na 'yan arewa da ake zaune musulmai da kiristoci a rinƙa samun yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace tsakanin musulmai da kiristoci, babu dalili a kan yin wannan a addinance ko a shari'ance ko a hankalce. To ba zai rigima da sunan ƙabilanci, ba wanda zai samu kashe sunan da sunan ƙabilanci. Da na samu kaina Bahaushe ba zaɓi na ne ko kashe ne da Ubangiji ya sa na zama Bahaushe ba. Idan na samu kaina Bafulatani ne ba zaɓi na ne ya sa na zama Bafulatani ba. Idan na samu kaina Cibi ba zaɓi na ne ya sa na zama Cibi ba. Idan na samu kaina Jukun ba zaɓi ne nawa ya sa na zama Jukun ba. Allah ne yake ya ruka kuma ya raba mutanen duniya kamar yadda ya ga dama, kuma ya jefa ka cikin ƙabilar da ya ga dama jefa ka cikin wannan ƙabila. Shi ita addinin musulunci, ƙabilanci bai karɓu ba a cikin addinin musulunci. Kuma babu wani yare da Allah yake so ko yaren da Allah shi ne bai so. Duk waɗannan yarurruka abinda Qur'ani yake ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah madaukakin sarki yake ya ku mutanen duniya gaba daya. Sai aka zo kaɗa da ƙabilanci da cewa aka yi ya ku musulmai ba, ko ya ku kiristoci, ko ya ku yahudawa. A'a, har da ƙabilanci a matsayin shi ta shafi ɗan adam. Sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutanen duniya gaba dayan ku, inna khalaqa lakum min dhakarin wa untha kada ku mata in abi silsilar tarihi haka nan ku daga annabi adam ne da hawwa kuma ne kan ta duniya baka ci asali ba ba ci ka asali ba to ne an ji asalin ka zuwa ga annabi adam zai koma an ji asalin zuwa ga annabi adam koma Allah ya ce sannan mun san ya kuke zama kasa kasa wannan ake kan Najeriya ne wannan ake dan Chad ne wannan dan Niger ne ko wannan dan jiha kaza ne wannan dan jiha kaza ne wannan dan jiha kaza ne ko wannan dan continent kaza ne wannan yana Africa wannan yana Asia wannan yana Turai ko wannan yana wuri kaza Allah ya ce mun yi wannan ne wa qaba'ila muka sanya ku yare da daban wannan Bahaushe wannan Bambare wannan da Yarbi wannan Inyamuri wannan Jikuru wannan Tidi dan sauran abubuwan ba su kama da wannan Allah ya ce mun yi wannan ne lita'arafu don ku tijuna ku fahimci juna da mun yi wannan ne domin a samu gaba da tsayayya tsakanin ku sai Allah inna akramakum inda Allah ya tsawa da ka ce inna akramakum inda Allah ba a ce Bahaushe ba da ka ce inna akramakum inda Allah ba a ce cikin kuri ba da ka ce inna akramakum inda Allah ba a ce cikin kotiri ba Allah ba gudun shi da wani
shi ko rabaran karan bulus sabo cewa yi
jama'a assalamu alaikum tsakanin musulmi da krista iyayen mu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatan mu domin duk dana halal dana arziki yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsa suka yi kasuwar mu daya gurin gonaki iyaka da yawa iyaka daya ce kuma ina roƙon mu shugabanni na addini da Allah ya dora shugabanci har kullum mu ci gaba da hutuba a masallatai a majami'u wa jama'ar mu cewa ayi zaman lafiya ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali al'umma ba za su ci gaba ba kuma ibada ma ba za ta yi ba don haka ƴan uwana ina kira a gare mu mu karawa kan mu zaman lafiya mu kuma nuna wa ƴaƴan mu kada mu nuna kabilanci dan mutun na yankin ka ko kuma kai kana wannan kasa a dukkan mutun da Allah ya halitta Allah ne ya halitta shi mu wanta da bambancin kabila sannan ina kira ga ƴan uwa manoma da Fulani ku Fulani da manoma ƴan uwan juna ne wanda kuke kullewa mu muna tare a karkara don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so wannan kuma bai kamata ba wanda dabbobin nan da noman da muke yi in dai ba wani yi abin kware akan abin da yake da shi ba nan fa za mu bar shi a kanan duniya sannan kuma lallai a ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a Najeriya wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su ƙasashen waje suna jin daɗinsu tare da 'ya'yansu abin da Buhari yake ya ci gaba da kwato kuɗin a hannun jama'a a zo a yi wa jama'a aiki a kuma kyautata wa talakawa majalisar sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan shugaban ƙasa ya ƙara kokari akan wannan yaƙi da 'yan Boko Haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu don Allah da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni
nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana